Daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da madaniya da kuma dalil duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din lokacin da aka soto adireshin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawo a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji hadakar kungiyar dalalan man face masu zaman kansu wato 8 man sun kaddamu da wata gidauniya tallafa makarantun primary da kayayyakin karatu da kuma na kiwon lafiya haka kuma za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfazi gabatar daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke bayyana mana amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum an rufe rumfunan zabi a Liberia inda masu kada kuri'a a jihar Talata suka jefa kuri'unsu domin zaben shugaban kasa zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda za a mika ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata karkashin mulkin demokradiya a kasar wacce ke yammacin Afirka masu kada kuri'a da yawan sai kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugaban kasar Ellen Johnson Sirleaf mace ta farko da ta zama shugabar kasa a nahiyar Afirka wacce kuma ta taba samun lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya Sirleaf bata takara a zaben ne saboda ta kammala wa'adin mulkin ta biyu na shekaru 6-6 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ta Liberia ya tanada nan da makonni biyu da ake sa ran fitar da sakamakon zaben ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kwatanta zaben a matsayin wanda ta ce ya kai wani muhimmin mataki da za a mika mulki daga wata zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana lura da cewa ƴan takara 20 ne ke neman kujerar shugaban kasar masu fashin baki sun yi amana cewa zai yi wuya a samu wanda zai lashe kashi 50 cikin 100 na yawan kuri'un wanda hakan zai tilasta zuwa zagaye na biyu daga cikin ƴan takarar da ke neman mai gurbin Johnson wato shugaba Sirleaf akwai mataimakin ta Joseph Boakai da fitaccen dan wasan kwallon kafar nan George Weah da shugaban ƴan adawa Charles Brumskin da kuma tsohon jami'in kamfanin wato kamfanin Coca-Cola Alexander Cummins yayin da mace ɗaya tilo ce ke takara a wannan zabe
jagoran ƴan adawa kasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu Odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun dauki wannan matsayin ne bayan wata tattaunawa da suka yi dangane da zaben lura da irin bukatun ƴan kasar ta Kenya da yankin da kuma duniya baki daya ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyar ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba a ranar 8 ga watan Agusta kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben wanda shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe bayan da kotu ta gano cewa hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai shi dai Odinga ya shayin barazana cewa zai kaurecewa zaben idan har ba a sauye wasu jami'an hukumar zaben kasar ba wadanda ya zarga tafka magudin ya kuma nema a sauya kayayyakin aikin wasu cibiyoyin zabe inda a jiya Talata ya ikirarin cewa babu wata alama ta nuna cewa hukumar zaben na shirin aiwatar da wannan sauye-sauye
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike ya gano cewa kafin a kammala karanta wannan jumlar ta iya yiwuwa an yi wa wata yarinya karama auren wuri ita haramtaccen hanya a wani yankin duniya. Kusan ɗaya cikin kowaɗanne ƙananan yara mata hudu ko kuma yara mata 20,000 ƴan ƙasa da shekaru 18 take aurarwa a kowace rana ta haramtaccen hanya. Kamar wata yarinya mai shekaru 12 da wani ɗan uwanta ya ba faɗi kuma tilasta mata ta aure shi a cewar rahoton sakamakon binciken na fitowa ne yayin da a yau 11 ga watan Oktoba ake bikin ranar ƴa mace yiwa mata kananan aure wuri a cewar rahoton wanda kungiyar nan mai kare kananan yara ta Save the Children ta nuna tare da haɗin gwiwar babban bankin duniya take haƙƙin bil'adama ne mafi aksarin ƙasashe sun gindaye shekaru 18 a matsayin shekarun da ya kamata a aurar da ƴa mace amma kuma gwamnatoci na faɗi tashi wajen ganin an aiwatar da dokokin hana auren wuri saboda al'adu da koyarwar addinai
Ana sa ran da wasu kwanaki masu zuwa shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana shirin sa na kin sabunta yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran da aka kulla a shekara ta 2015. Shugaba Trump ya bayar majalisar dokokin kasar kwanaki 60 su yanke shawara kan ko sa ya kakkaba takunkumi akan hukumomin Tehran ko a'a. Bisa tsarin doka a ranar 15 ga watan Oktoba, shugaba Trump ya kamata ya yanke shawara kan wannan al'amari. Amma majiyoyi a fadarsa ta White House sun ce mai yiwuwa shawarar da zai yanke ta zo gadan-gadan. A babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan da ya gabata, Trump ya nuna alamar jawabinsa cewa a matsayin da aka cimma da Iran, ita ce yarjejeniya mafi muni da Amurka ta taɓa kullawa, sai dai kin sabunta yarjejeniyar ba zai soke matsayin da aka cimma ba, wacce Iran ta yi tsakaninta da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya kan dakatar da shirinta na nukiliya. Shugabannin nahiyar Turai, ciki har da Prime Minister Birtaniya Theresa May, sun tuntuɓi Trump a 'yan kwanakin nan, inda suka yi ƙoƙarin su shawo kansa da kada ya janye daga yarjejeniyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a Najeriya yayin da ake kokarin tada komadar makarantu da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabas, yanzu haka hadakar kungiyar dalalman fetur masu zaman kansu wato IFMAN sun kaddamar da wata gidauniyar tallafa makarantun primary da kayayyakin karatu da na kiwon lafiya. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Kayakin tallafin da suka hada magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da marandunan ruwa na zamani na mako zuwa ne, yayin da ake kokarin tada komadar makarantun da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabas. A jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na Boko Haram ya shafa, hadakar kungiyar dalalaman fetur ta Najeriya wato IFMAN sun ko bayyana cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da kungiyar ta soma ne domin hada ƙarfi da ƙarfi a ci gaban ilimi tun farko da yake jawabi. Mai martaba Lamidin Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Ali Mustapha, wanda ɗan Amar Adamawa kuma hakimin jimeta Alhaji Muhammadu Bafare ya wakilce shi, ya ce lokaci ya yi da za a ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari.
Primary school muna alfahari da makarantar nan ne, makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary school. Don haka don Allah ki kai sakon nan, kuma a maida hankali a shi wakilin makaranta zai dinga zagowa, ko kuma ya nada wani wakilinsa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa. Ko yaushe maganin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi. Na tabbatar da wannan budi da IFMAN suka yi, wasu za su yi koyi da su ma su yi, da haka Allah ya sa yara musu amfani wannan magani.
Da suke jawabi, shugabannin makarantun firamare da suka samu wannan tallafi a jihar Adamawa sun ko nuna farin cikinsu ne bisa wannan kayakin tallafi da suka hada magunguna, kujeru, wuraren zubar shara da kuma rundunar ruwa.
Wallahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako, Allah ya saka muku a shugabanninmu da suka bada gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi. So dama lada kowa da irin tashi, da wanda ya bada shawara, da wanda ya bada wani abu, Allah ya saka muku da alkhairi. Ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya. A madadin makarantu wa'inda aka ba mu kyauta, insha Allah, in Allah ya yarda, kamar abun da shugabanni suka gaya mana, insha Allah ba za a samu matsala ba. Allah ya taimake mu, insha Allah ba za mu ji kunya ba.
Hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa.
To kuma shugabannin kungiyar dalalman fetur din ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka somo a yanzu? Alhaji Abubakar Abdullahi Butu, shine ma shugaban kungiyar ta IFMAN a jihar Adamawa, yace za su ci gaba da irin wannan tallafi da mimfi da dan duma da kabewa.
Kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne, ba don komai ba. Jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga dafa-dafan na Najeriya mu kawo shi gidajen mu sayo al'umma. To da yawa sun cewar ana iya bada taimako irin waɗannan da makamantan su ba, domacin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajen mu in ya nema da inda dalilin yi din mukan yi iya bakin kokarin mu. To amma irin wannan ba mu taɓa yin sa ba sai wannan karo. Mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu a cikin damuna da ake ciki. An sai ne an yi fama da ciwon zazzabi, typhoid da dai makamantan su. Sa'an nan yanzu kuma ana fita damuna din ana kokarin shiga a rani. to dole akwai canjin yanayi shi ma kuma akwai matsaloli to taimakon da muka yi din muka duba idan muka bada namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi kuma mun bada namu tallafi kuma mun yi kira ga ƴan uwanmu ƴan kasuwa ba sai na man fetur ba idan kowane ɗan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bata nata taimako a shekara to lalle wata ran za a nemi irin waɗannan matsalolin babu mun hada karfi da karfe mun taimake gwamnati da kanmu baki ɗaya da ƴaƴanmu to wannan shine mulki
kamar yadda bincike ma ke nunawa a jihar Arewa maso gabas akwai fama karantu da dama daga cikin halin haulayi da ke bukatar tallafi a yanzu ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu kokari Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdul Aziz idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC a shakata da wannan waka madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da minti 12 na dare ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum yau zamu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu a cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata yayi ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya to amma kuma yace akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi yau zamu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago
a lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago bane muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya ake suka zama bakon tunda ma'aikata ne ko ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari maganar su
eh domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci ko member mu ne ko ba member mu ba a ko ina in dai ma'aikata in dai kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwata maka haƙƙin ka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce ah wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki kaga wannan ba daidai bane kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yajejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yajejeniya muka dubi yajejeniya muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yajejeniya saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi Bauchi wasu sun tafi Ibadan wasu sun tafi Port Harcourt wasu sun tafi Kano aka biya su haƙƙinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da korafin ba biya shi haƙƙinsa ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a tsara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da daman yazo kungiyar kwadago ya ce a wane ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun haƙƙi ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo a gargashin shugabancin Komai Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙin su kuma an biya su.
Kuma no toro bari mu dauki abubuwan nan da bayan da menene kuka lura da shi na sabai da jejeniya da ita babban banki ta yi a daukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi.
To na farko idan aka dauki ma'aikaci akwai dokan daukan ma'aikaci akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci kuma basu bi wannan dokan ba na da yake nan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an dauke su a matsayin kontraki ma'aikatan kontraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kontraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in kai aiki shekara 1 kaza za a baka in kai aiki shekara 2 kaza ne hakinka ko shekara 3 kaza ne hakinka kaman sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan kai aiki ko a mataki na 1 ko na 2 ko na 3 ko na 5 na tsawon shekara 5 6 7 8 akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tunda su kontraki aka dauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallamar su shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukan su kuma tunda kamar yana ma bayani daga farko an dauke su akan kontraki ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba shine matsalar so an kuma in ka dauki mutum a wannan in ka dauki mutum a aiki a matsayin kontraki contract staff a turanci kenan doka bata bada daman yana da tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamamman kaza ne ya kamata ka biya wani
no toro abin da suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kontraki din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baki a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an dauki mutum kontraki ko aikin wucin gadi yayi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata na kawai a ce an kore shi daga aiki
to kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a dauke ka fiye da tsananin wata 3 wata 6 ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karye doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatar aiki sai su shiga wannan yarjejeniyar ba sa tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin retire inda ka'idan da aka dauke shi a aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka dauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin kontraki shine dalilin da yasa kungiyar kwadugo a wannan lokacin tace to ma'aikatan Central Bank domin na zan iya tunawa har Director of Finance and Administration din su ya shigo magana aka zauna da wakilan su aka dubi me ya dace a biya su suka muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya ya cewa kaza ne kuma wakilan su ma'aikatan da aka koran wakilan su suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba na zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka Balashehu ni ban san Balashehu ba su suka san wakilan su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda haka shi sa muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa wani shine wani ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar yadda na ma bayani in akwai wani ma'aikacin Central Bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi yana da korafi in yazo kungiyar kwadugo ina so tabbatar ma cewa insha Allah zamu tabbatar an kwata mara haƙƙin sa
kuma da nutsuru mai matsayin wannan tukuici da aka ba su na sallama din shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su cigaba da korafi cewa sun shekara 10-20 suna aiki
a wannan ba daidai bane ba bai cikin tsarin aiki tunda kamar yadda na ma bayani yanda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba saboda haka bai cikin daukin tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abinda suke biyan ma'aikatan su ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su.
Akwai wani zargi da suke cewa da daga baya ganga-ganga kuna mara musu baya sosai, sun yaba muku da wannan kokari da kuke, amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku wasu bayanai waɗanda su ba su sani ba, sai kuka juya musu baya.
Wannan zargi ba daidai ba ne, domin kungiyar kwadago ba kungiyar jika ka dawo ba ne, ba kungiya ba ne da za ka mai da fari ya zama baki, bai yiwuwa. Kungiya ce na kare haƙƙi, na tabbatar da cewa an yi adalci. Saboda haka, inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa, duk tattaunawar da muka yi da babban bankin Najeriya, kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su, duk tattaunawar da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi, su suka sa hannu, mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci. Saboda haka duk wani wanda ya faɗa wannan magana ba daidai bane.
A ƙarshe ni tsoro kan wannan magana ta babban banki, idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki, suka sake dawowa da file ɗinsu, suka ce suna so a sake musu bita ne raku.
A matsayin mu na kungiya dole zamu bi musu haƙƙinsu, domin abin da ya sa muke nan kenan, abin da ya sa kungiya take zaune kenan, ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙinsu. Saboda haka in sun tabbatar haƙƙinsu an take a babban bankin Najeriya, ana so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana. Insha Allah za mu kwata musu haƙƙinsu.
Sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikinsu waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki.
Su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani, tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke ƙarƙashin ƙungiyar kwadago ba. Bayan da za mu yi mu sani, wani an kore shi, an biya shi diyyansa, an dawo da shi. Su za su taimaka mana, su za su taimaka mana da bayanan da su, domin su suka san abokan aikinsu da suka aiki tare da su. Saboda haka su suka san waye da waye aka ɗauko. Sai su ce mana, an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza. Idan suka ba mu wayannan bayanan a fili, shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya, mu ce ma'aikatan ku kaza da ka James da John kun kore su, kun dawo da su. Saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helen da Janet, domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora, kuma gashi nan mun gansu. Saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su.
Mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsaffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya. Za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha. Haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya.
To a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Za mu fara shirin da yiwuwa namu ne da jaridan The Sahel, tarihocin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ana tarwato mana cewar an samu wani ɗan ɓangaren ƴan awaren Ingilishin ƙasar mai suna Mr. Akerimuna, tsohon lauya ne a ƙasar, ya yi na cewar zai kaɗa takarar tsayawa shugaban ƙasar a shekara 2018 mai zuwan nan, wanda ake ganin cewa shi zai ƙalubalanci shugaba Biya wanda ya kwashe shekaru 35 a kan kalangar mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Star an da ita ma ta labarta mana cewar malaman cocin Katolika na ɓangaren ƴan awaren Ingilishin kasara sun yi kira ga babban murya cewan wajen kasar jamhuriyar Kamaru ta sanya binciken kwakwaf na irin yanda aka kashe musu mabiyansu ranar 1 ga watan Oktoba, a yanda suke dawowa daga wajen bauta, kuma su basa cikin matsalan ƴan awaren kasara domin su basu je basu gani ba. Sai kuma jaridan Epoch ta kasar Kamaru an da ita ma ta bayyana mana cewar Monseigneur Sozan Leopard ya nemi gwamnatin kasar Kamaru da ta yi kokari na ganin cewa ta sanya tsaro ga malaman addinin kasar Kamaru domin irin yanda ake musu kisan dauki ɗaiɗai. Sai jaridan The Post an da ita ma ta ce magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Guterres ya buƙaci gwamnatin kasar da ta yi kokari na tura musu rahotanni na waɗanda aka kashe a ɓangaren awaren kasar ranar 1 ga watan Oktoba a jihohi biyu na kasar, a yayin da suke neman kafa tutarsu a birnin Baminda. Sai kuma jaridan Info Matin an da ita ma ta ayyana mana cewar jam'iyoyin 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru sun dungule waje daya, kuma sun yi Allah wadai da irin matsalar da ya faru a ɓangaren awaren kasar, an da gwamnatin kasar ta gaza warware bakin zaren. Sai kuma jaridar Le Metayo anda ita ma ta fice mana cewar hukumar sadarwa na kasar Kamarukan Tel tana bin bashin magudan kudade har miliyan 1 da miliyan 700 na haraji ga kamfanin Orange wanda har yanzu haka ya ki biyan ta wannan magudan kudaden. Jaridan Eden kuma ta kurmuta mana cewar manyan yan siyasan kasar Kamaru musamman ma na bangaren jihohin English guda biyu sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta sako waɗanda aka kama a ranar 1 ga watan Oktoba, tace hakan yana iya kai kasar ya baro. Jaridan Le Voix du Centre ta kasar Kamaru sun gama ta cewa shugaba Biya ya samu waɗansu wasiƙu ga dattawan kasar Kamaru da cewa yayau Allah yau annabin sa bai sako manyan ma'aikatan gwamnatin da ya kama a yayin da hukumar kwato hakkin kasar ta jamhuriyar Kamaru kona ta kama su da cin hanci da karbar rashawa har ma da rudu ciki da kudaden gwamnatin kasar. Yanzu haka ya gagame su a gidan yarin birnin Yaounde wanda har yanzu ba musu shari'a ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
So a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aje mana.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta dalilin fara da tarayyar Najeriya. Wannan ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin da kuma da gwamnatin tsaron Najeriya ta da matukar muhimmanci. Kuma muna fatar wannan ganawa za ta tsinne da matakai da kuma hanyoyin da za a wayar da kicin da ke faruwa a cikin kasa da ke daya.
Assalamu alaikum, ne magana malam malam mai zanen kura gulu. Zan amfani da wannan dama in ba wa ƴan uwa na ƴan kasuwa in ba mu shawara cewa wajen kasuwancin mu mu yi tsoron Allah. Mu guji yin ƙarin gwiwa a yi wa wani saki wanda ya zo sayan kaya gurin mu don mu samu kuɗi. Ko kuma zai ɗauki bashi mu guji tsora musu kuɗin ruwa.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Bado ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Kadada. To a gaskiya matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke kokarin ɗauka na korar ma'aikata malaman makaranta fiye da 20,000 wannan sam bai yi ba. Ya kamata Lagos ta takawa wannan gwamnati da gaggawa a yi gyare-gyare wajen ɗaukan malamai na gaba. Amma waɗanda suka shiga cikin ya kamata a horar da su a ba su horo na musamman saboda zaburar jihar Kaduna na jihar da ma ƙasa baki ɗaya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Prime Minister Spain Mariano Rajoy na jagorantar wani taron gaggawa na jami'an gwamnatinsa a yau Laraba domin tattauna yunkurin ballewa da shugabannin yankin Catalonia ke so su yi daga ƙasar. Wani zaɓi da taron ke dubawa shi ne na yin amfani da kundin tsarin mulkin ƙasar domin karɓar ikon yankin mai ƙwarƙwarar ƴancin kai. Wannan taron na zuwa ne yayin da shugaban Catalonia Carles Puigdemont ya ayyana yankin a matsayin mai cin gashin kansa a daidai lokacin da suke neman a tattauna da gwamnatin Madrid. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin yankin na Catalonia a jiya Talata, shugaban majalisar Carles Puigdemont ya yi kira ga hukumomin Madrid da su shiga tattaunawar, inda ya ƙara da cewa yankin ya cancanci samun ƴancin kansa. An rufe rumfunan zaɓe a Liberia, inda masu kada ƙuri'a a jiya Talata suka jefa ƙuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa. Zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke yammacin Afirka. Masu kada ƙuri'a da yawansu ya kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugabar ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a nahiyar Afirka wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya. Jagoran 'yan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasar da za a yi a zagaye na biyu. Odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayi bayan wata tattaunawa da suka yi da dangane da wannan zaɓe.
To madalla masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya ni gabatarwa, sai kuma Salama Abu wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.